gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC.
To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Talata, shirin yau da gobe zai leka Ghana tare da wakiliyar Hauwa Abdulkarim Young Pioneer. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Madalla masu sauraron mu barkamu da wannan lokacin ni ta ku Hawawu Abdulkarim Young Pioneer ce zan ci gaba da gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra kasar Ghana. Yau shirin yau da gobe ma zai fara da jin ra'ayoyin iyaye mata kan dawainiyar azumi. Sai mu tattauna da matasa akan abubuwan da ya kamata ma'aurata su yi a cikin wannan watan Ramadana. Sai muhimman ra'ayoyi mabambanta daga iyaye mata daga ƙarshe kuma ƙarƙashin shirin ta kwalama. Amma kai sai mu fara da ra'ayoyin iyaye mata akan dawainiyar azumi.
Ni ce Hajiya Mahamida kuma watan azumi muna aikin mu daidai, muna azumi kuma muna koko, muna finkaso, muna kosai. In dai kai niyan kai to Allah kuma zai ƙara maka lafiya kuma ya bi bayan ka. Kai aiki kai azumin kuma kai aikin azumi don ladan mu muke nema. Kuma mace dai in ta ce ta yi aiki, ai aikin mu ne na mata. Muna koko, babban tukunya, muna kosai. Sai muna raba da jama'a kuma muna yin komai daidai, muna yi kuma mu samu sallar magriba kuma a daidai, muna sa wuta karfe 10:12 in mai sallar azhar mu sa wuta kan la'asar mun dama dan mun yi la'asar to sai mu zo so mu zubawa to amma alhamdulillah kuma ina sana'a, ina sarda zannuwa, ina sarda shadda, ina sarda lace, ina auna maiwa, ina auna wake, ina auna gumi, ina auna garin masara. Kowanne aka zo da asiri ina barin zon auna in sayar kuma zon ci gaba da aiki. To muna roƙon Allah ya ƙara mana lafiya mu ci gaba da yin haka.
Sunana Abubakar Fatima Zara. Wato da farko dai ina ma Allah godiya da ya nuna mana wannan wata. Kiwon lafiya na jiki a cikin watan Ramadana yana da muhimmanci sosai. Abincin da muke ci da sahur da iftar shine zai ba mu ƙarfin gwiwa iya rike azumi zuwa bacin shan ruwa. Kuma kamata mu ringa shan ruwa sosai, isasshen ruwa a cikin watan Ramadana. Kuma mu ringa samun lokacin hutu da kai ƙarin lokaci. To aka zalika kuma na biyu shine la'akari a wurin aiki. Za mu iya wannan tsara ranaku kuma wannan zai iya faruwa tsakanin mu da abokan aikin mu a wurin aiki kuma muna sarrafa nauyin aiki like management kenan, managing aiki a wurin aiki da abokan aiki dai aka dai suna dan tallafa maka dai aka. To da amfani da in kana da lokacin break time ne ko wani abu aka karin lokaci zaka aika je kuma ka kara hutawa.
Kum ni ne naku Nafisa daga Bubuwash. Asuba na tashi na make sure na yi komai na gama. Da safe yi da wani miyan kuka na gama yi wanka yi shirye-shiryen wuce shago na daga gari. Nan je sai da kaya na takarfe 4 sai in tuka tuwo daga shago zo da shi gida. Zan ga gyaran yi abin da zan yi set table fine mamiji na kam ya zo karfe 6 komai yayi ready nayi wanka na gama ina jiran shi zo yi gudan baki mu duka mu yi gudan baki ya sa mini albarka ka gama bin duka kai ehe in dai kai ni yayi kai ba wani damuwa cikin sai sa Allah taimaka muna.
Sunana Suhad mai lakabi Anti Azumi ni sai na ce hidiman da nayi cikin watan azumi gade nayi hidima sosai don ina ma wurin su Lebanese nan da suka fito Lebanon suka zo ita ina sai kan ka farfo na 2730 na fara hidima abincin da da yi kami a ce 6 yayin ya buga don su suna iftar da kaya daban-daban ya zuwa kanga da nake magana da ke aikin da nake yi ba yi zuban don mun san ladan da ke cikin isa ba mu yadda ya wuce mu an yi ne da ka bi ka samu lada to shi ka yi hidima kwana bai ta niyan mu watan ga kowai hana kwanan shi watan ibadan wacce da wancin ke samu. boye mana kukan shi insha Allah kan gambiyan bukata
tare da bakinmu inda za mu tattauna da su akan abubuwan da ya kamata ma'aurata su yi a cikin wannan watan Ramadana.
Ina tare da ajiyar so tare kan su gabatar min da katalamu alaikum aja ya suna
alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala sai sunana da Ture Taularuwa gidan sarkin Hausawa na Nima
sunana Muhammad Salis
kai kuma fa
sunana Magaji Abubakar
menene ainihin abin da ya kamata namiji ya fara yi da an fara niyyar shiga Ramadana
abin da yafi namiji ya fara yi kamin lokacin Ramadana ya make sure yayi preparation kayan abin da yake zai da shi aikin Ramadana shine kayan abinci don mafi yawanci da yawa kin san mu matan mu nan Ghana da shi dai muke korafi kin ga wani lokaci namiji na nan sai ban mamace nauyin komai a watan Ramadana shi yasa dole matan Ghana dole a ringa korafi kuma wannan yanzu duk duniya ne duk gaba daya kuma mu mata wani lokaci ma muna nan matsalan fa don idan namiji zai yi wace fa ne ya kawo a watan Ramadana abin da yafi mace ta tashi so ta yi aikin nan watan Ramadana da sauri to wallahi ba za ta yi ba har mijin ya zo ya san su kawo tashi hankali a cikin watan azumi don yafi a ce kin tashi da wuri-wuri idan ya kawo kayan abinci ne inda yamma ne a ce karhe hudu ma dukin gama aiki abinci kina marice in ya kawo kayan budan baki irin kayan aburbe kayayyaki dai na marmari dai na budan baki yafi a ce mace a ce karfe 5 dukin gama komi kin ajiye miji kan dining in kan table ne in kan tabarma dai kin dai shin fida dai kin ajiye mami gida in kuma da subahin ne do dai yanzu yaran matan mu ne yanzu gaskiya ba su tashi wayin nafilan dai don gaskiya bacci suke yi idan dai mace dai kin tashi karfe 5 dare kina kai ma Allah kuka ba zai kuma ki bacci ba to wannan lokacin yafi a ce kin tashi karfe 3 din ruwan zafi kin sa ma flax idan mijin ki mai shan shayi ne gaskiya akwai wasu mazan nan Ghana wallahi sakwara da kace tintintintim da asusu ba wani kuma namiji Allah ya shi mai son tuwon to kowa da irin nasu wani kuma mai son shayi ne
menene kai ma kace gani game da wannan
yanzu shi dai azumi wani nau'i ne na ibada kuma shi ibada ne wanda Allah ya kebance su a cikin shiga-shikan musulunci to idan watan azumi ya zo ana buƙatar duk wani musulmi ya kamata ya tanaji abun ibada ba a yin ibada sai da abinci shi abinci ya kamata idan azumi ya zo ya kamata duk wani magidanci ya nemi abincin da zai rika gudanarwa na wajen buɗa baki da wajen safuru saboda shi ana son ka natsu kutun da ibada kake yi ka samu natsuwa su mata su kuma su tsaya su rika lura da abincin wajen buɗa baki da wajen safuru to amma ana samun kuskure ta wajaje bangare guda biyu da su mazan masu kawowa da su kuma matan masu dafawa mutum zai iya kawo abun azumi har a kira sallah ma mace tana nan tana ba abin da take yi ba ma ta shirya kayan buɗa baki ba
to wannan ne matsalan da ake fuskanta zamu zo wannan bangaren kai kuma menene ganin
kusan dai abin da yake faruwa gaskiya majority kenan saboda yau mutum yana ga cewa duk abin da ya kamata yi na buɗa baki ya riga ya kammala kayan abinci komai da komai ya je aiki yana ganin cewa lokacin shan ruwa yayi yana so ya zo gida ya sha ruwa ya zo ya tarar da abincin nan bai ready ba sai ya zo za a fara bar a yi haka to gaskiya wannan abin yana kawo sabani irin wannan abin sai sai abin da ya kama
kada kanka ka taba fuskantar wannan abin
eh gaskiya na taba fuskantar irin wannan matsala dan kusan ana sama ka saboda yanzu wani lokacin azumin nan yayi wannan phone yanzu ya zo ga abin da ya kamata sai a yi ta masan phone da sauransu wannan abin kuma yana dauke hankalin yawancin masu mata akan wannan shi yasa phone nan gaskiya ya kamata dan aje shi saboda lokacin ibada ne ya kamata yi wasu abubuwa yanzu a dan rage saboda kowa yana so ya abin da ya kamata ya samu lada saboda kowa yana so ya wannan watan azumi wanda a shekara su daya yake zuwa
so kina magana kan batun tintin gane dai mu san tintin
shine safara ba
ana tashi asuba akwai namijin da ke so a ce an tashi asuba an dafa mai safara
to sai kuwa akwai su da dama da ki ji da asuba yin ana daka safara akwai su da dama nan gane dai akwai
kina ganin wannan shi ke kawo matan ke kiyuya don tana ganin safaran nan cikin dare a tashi karfe 2 ana faman daka safara kuma aikin shi na da dan wahala
aikin safara bai da wahala idan mace in kin sa kai in kin san kuma zama auren kin zo biyayya aure mai abiyayya aure ki taski wa mijinki abin da yake zaki faranta mai rai abinda mijin ke fi so shi zake mishi. In tuwo zai ci ki tuka mai, in sakwara zai ci ki tuka mai. Kamar ni haka miji na shayi yake sha. Bai damu da cin abinci haka mai nauyi da asuba ba. Amma mafi yawanci da yawa kin san matan haka ga murin aure, wasu abubuwa wurin suna. Kowa na korafin abinda ke damun sa a gidan auren sa. To dan kai ma kake jin wasu abubuwa. Da yawa sai da yace wallahi ni miji da wallahi sakwara yake ci cikin wata azumi. Wani kuma yace wallahi ni miji na tuwo yake ci. Kamar yanzu ne da muke wurin bikin nace wallahi ni ka shayi ne nake sha. Domin ni ban damu da abinci mai nauyi ba watan Ramadana. Kuma mafi yawanci yanzu ma ɗan matan mu wallahi social media fa. Social media suke kashe mu na faure. Don abin da fi mace ki mai da hankalin ki kima bai gidanki wallahi ba ta yi. Ta dauki waya tana kan TikTok, tana kan Facebook, ana ma kira sallan ma mai shin ma tana nan zaune. To idan kin tashi kin ibada ai dole ki mai da hankali ki kan abin da kike dafa mai gidanki.
Haka ne.
To shi yasa yanzu abin da mafi yawanci da yawa ke sa aure ke mutuwa shike ka babban matsala bisa kan aurayyar mu gaskiya TikTok.
Menene ainihin hakkin mace kan namiji ko kuma hakkin namiji kan mace wurin tashi dafa abinci kamar yadda bawa Allah nan yayi magana yake cewa mafi da dama suka yi wahala da safe kai aiki ka kawo ko kai cefane ka zo ka ajiye amma sai ka zo gida kai sai matan ka naman masa waya.
To gaskiya maganar shi ibada lokacin Ramadana shi gaba ɗaya watan Ramadana shi aiki ne na lada daga matan har namijin. Idan ka ciyar da mai azumi mutum ɗaya Allah zai baka ladan mai azumi. Haka da wanda ya dafa kamar mata da suke wasa da wajen dafa abinci suna wasa ba sa dafawa wani lokacin ma sai ga ana fita ana zuwa suwa abinci da sun san ladan da yake cikin ciyar da mai azumi da kowa ya dada ya dage yana yi ma kowa ya kokarin ya ga mutum ya ciyar da shi balle mai gidanki ma ya kawo abincin ma ba ai ba wani ma ya fushi ya je waje yana siya.
Ban ka sinu fashin ka ba. Idan mace ta san irin ladan da za ta samu cikin dafa abinci da ba mijinta kaɗai ba hatta waje za ta dafa ta kaiwa mijinta kuma wato lada ne kan lada ko ba haka kake nufi ba?
Lada ne kan lada gaskiya ne. To amma sai ka ga wasa da matsa-matsan waya yayi yawa ba iya ciyar da mutum ma ka kawo abincin ma ba a yi ba. Idan kika lura da kyau da jama'a kowa lokacin yin sadakar sa kenan wannan suka san darajar watan Ramadana za ga masu arziki suna fitar da kuɗaɗe suna yin abinci abin da ya shafi nau'in kayan buɗa baki da kayan safuru wani ya auni shinkafa wani gero wani su kosai dai duk abin da ya dace dai nau'in abinci har watan azumi saboda girmama wannan wata na Ramadana. To amma kaga kana tare da mace ma kai wanda za ta yi ma ka cika da kai da ita ma ya gagara balle ta ba wani ma. To wannan matsala ne sosai.
Har ila yau ina son ka bani kalubale da maza ke fuskanta cikin wannan watan.
Kalubalen da shine dai maganar da muka yi a baya saboda yau ya kamata mace da take zaman aure da san shi aure ibada ne kuma yau duk abin da ta yi lada za ta samu. Su ya kamata yi zaman ibada ta zu ta yi miji biyayyan aure da abin da ta san cewa mijinta yana so ta yi wani abin ma ba sai ya ce a yi ba in dai ta san cewa in ta yi wannan abin zai faranta mai rai to kawai ta yi shi saboda ta samu lada da biyayyan aure.
Ba ku ganin cikin watan azumi mace ga ƴaƴa ga gyaran gida ga zuwan makarantar yara ga dafa abinci namiji bai kamata ya taimaka wa mace a wannan lokacin ba?
Yana da kyau namiji ya tashi ya taimaka wa mata a watan Ramadana ko ba watan Ramadana ba. Yana da kyau wani lokaci namiji ya taya mace wasu abubuwa ga gida don za ta tashi ya yuya ya taimaka mata ko ga wankan yara tun da yake sun je watakila za su je makaranta. To abin da ya saura sai ta sa hankali ta kuma so ta yi. Wannan namijin kuma ba za ki samu don ba kowane mazan da ake samu 100% ba gaskiya.
Daidai da wanda Allah ya baki
sheki da wanda Allah ya baki shi zaki. To idan kika kula kamar namiji na ba mai taimako na bane sai ki tashi da wuri-wuri ki komi ki da sauri mamakon kika kare safur din da ki yi sallah ki koma ki kwanta a'a ki gaba da aikin gidanki. Idan kika kare sai ki koma sai ki dan kwanta ko na minti 30 ne tunda yara sun je makaranta lokacin to ke ma kin samu sarari.
To ba da shawaran ki ga matan da mazan gaba ɗaya kafin mu tayi malam.
Ni shawaran da zan kawo tsakanin mata da maza gaskiya mata idan aka kawo na kayan Ramadana don Rasulullah ko ba wata azumi ba mu yi biyayya a gidan mazajen mu don ni gaskiya ni inna alfari wallahi in ga mace tana dafa abinci gidanta da in ga mijin ki waje ya sai abinci wallahi ina ganki Allah ban mutunta ki don ni dai ina fari an ga na dafa abinci na ganki irin kin bise din nan cikin gida kina ta gumi ki ja wannan napkin ki goya hannu ki ja wannan. To kai kuma mai gida kuma zan baka nawa shawara saboda Allah mai gida maza ku dinga taimaka ma mata
shawaran ka kai ma akan wannan lamarin
To shawara na akan wannan watan wannan shawarwari da muka kawo kan azumi to shine dai gaskiya ni dai abin da nake kyautatawa zato akai mata su rika kokari idan an ka musu suna kokarin yi saboda ladan da yake cikin watan Ramadana su ba mazan su yi kokari suna bayarwa amma gaskiya akwai abin da yake faruwa kar mu karganin laifin matan gaba daya wani namijin fa baya bayarwa ne wani kuma in ya bayar mata ce ba ta yi tuni abin da nake so shawara ne duk wannan ana kudayin lada ne dan a girmama wannan watan dan annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ci da mai azumi za a bashi ladan mai azumi idan ke ma kike kokari ba sai lalle mai gidanki ya bada duk abin da ake bukata ba in kina da shi ke ma ki bada taimakawa da arzikinki wanda za ku ci da masu azumi ba ma da ke da mijinki ba da wani ma makocinku da mai bukata da ƴaƴanku Allah zai baki ladan mai azumi to ya kamata namiji saboda albarkacin wannan wata na Ramadana saboda aiki yana ma mata yawa cikin watan azumi gaskiya wani za a kalar abinci ya kai guda 5-4 kuma duk ana so bakwai ma duk ana yi to ya kamata kai mai gida in kana zaune a gida tunda ba wani abu kake yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana taya matan shi aikin gida yana raka su zuwa cefane to kai ma sai kai koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ma ka tashi ka taya ta ba laifi bane kuma ba girman kai bane in tana wani aikin kai ma ka mu wani aikin in abincin ne ma kai ma zaka iya kai ma ka yi duk kwaduku a yi gaba daya saboda wannan wata dan a yi shi lafiya a gama lafiya ni da shawarwari na kenan akan maza dan Allah ba ka zauna kai kana ta kallon kin ba kana matsa-matsan waya kuma kana fushi ba a gama abinci da wuri ba gashi an kurin kiran sallah kana ta fushi wannan ba shi ne ba tashi kai ma ka taya matarka ku shiga kitchen ku haɗu ku yi abin da ya dace dan kai ma ka samu albarkacin wannan wata na Ramadana
shawaran ka na karshe da zaka bada
tsoro to ni shawara na anan shine kamar yanda maza wasu tunanin su yana ba su kama an ce aljannan mace yana ƙarƙashin mijin kafan mijinta aure mace ta manta zo bauta ne to wani namijin akwai mazan da yawa suna ganin cewa ai kawai ke kin zo bauta ne shi yasa kawai
tunda kin aure an ce aljannan kina ƙarƙashin kafan mijinki ke da kin shigo kawai ke ai bauta kawai
ta kawai kika zo yi kuma yau kowa yana da haƙƙi akan kowa yanda idan bata kyautata mata ba in bata kyautata ma ba Allah zai fushi da ita kai ma haka in baka kyautata mata ba Allah zai yin fushi da kai kuma yau muna zaune a kaman irin gidan haya haka wani yana ga kaman yanzu a ce shi a ce na yau matan shi ko wanki wani yana ganin za a ga kaman matan shi ma ta asirce shi kuma na bukakka damu da wannan kai dai kai dan Allah kawai Allah da kai dan shi shi ya san dan shi kai kuma shi ya san ta hanyar da zai yi ma amma in muka ci zamu dinka hangin irin waɗannan abubuwan to abin da ya kamata mu dinka wa matan wallahi ba ci zamu kin musu ba saboda me muna gudun kada a ce ai ta asirce shi ta mai magani har wanki yake mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana taya matan sa aikin cikin gida kuma mu musulmai ne muna koyi da shi ne saboda in kai wannan kaman ka dabbaka sunnan annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa shawara na manzon Allah mu mun rinka taimaka musu game da aikin gida da sauran su su ma su dan samu saukin wasu abubuwa
kuma matan da Allah ya rage kallon fim da matsa-matsan waya Allah ya sami wal Ramadana lafiya albarkan da yake cikin sa Allah ya damu da shi duk wani mutane da Allah yake yantawa a cikin wa Allah ya yanta da mu
washi akwai wani abu da ke ci miki tuwo a kwarya ko kuma kike son jan hankalin jama'a kai ko kuma wani abu ne da ke damun ki yake bukatar a wayar da kan al'umma tambaya kenan da muka yi wa iyaye mata ga da irin jawaban da suka ba mu
suna na Husainatu Yakub don muna ga mazaje da yawa da matan su sun yi ne suna amma da aka zo aka aure suka aure matan sun aje sun ce kasu fita su yi aiki suna zama kowane lokaci haka nake tambayan kai na kaman mace ta je school a bata kudi ta yi course ta gane kaman yar wanda ni da tare muka zama gida da ta kare har ta yi haiki nan ta save hospital da yawa sannan aka zo aka yi mata
aure
amma yanzu akan ga tana
sai ya bari ta zauna
tana zaune da yasa mazajin Allah sa su gane matan nan mun yi wani abu haka nan su ba mu dama muna fita muna yin saboda mutum amfani
suna na Hafsa abin da zan fadi game da shi ne kan batun yanda wasu mu ke a alhairu waje sai su bar yan gidan nan. Wallahi ya kamata a duba kan wannan abu yana faruwa sosai. Ka ga mai shi na family ne yana tare da shi yana da arziki yana gajiya amma ba tanka shi ba taimakawa amma sai ana yin waje saboda fans sai sa
wannan
saboda idon mutane a tayi ana sai ana post kuma sai mai shi kuma na duba yana bata mai rai sai sa wannan abu ya kamata a duba kan wannan wallahi
sunana Aisha Musa tarbiyan yara da yana za ka yi mata su girmama iyayensu saboda albarka daga wajen daga Allah sai iyaye dole ya kamata wani halayen da aka yi magana bisa kanshi da muke yi ya kamata mu gyara halayen nan mu matasan balle matasan yanzu da muke tashiwa shi yasa mu yi hankuri da su tunda iyayenmu ne tare mu su yi hankuri da mu ya kamata mu yi hankuri da halayensu to tarbiyan yara da taimakon mutane kana da shi ya kamata ka taimaka ma wannan ke kusa da kai wani yana da shi sai ya je nisa saboda mutanen duniya su gan yana yi alake dan wanka na ne yana bukata baka taimaka mishi ba
sunana Safratu Harun a kula da hakkin iyaye shi salla dai saukaka mana muyi da yaran yanzu yanda ba su jin magana da kula da marayu da na kusanci mai masu kusa
makama na kusa
na kusa da mu da sauransu muyi kuma bamu da shi kuma muyi maganan kirki magana mai kyau duka wai sadaka ne salla dai samu ya kara mu na imani
to sunana Rainat Abdul Ganiyu kuma Voice of America Allah ya kiyaye ku duka ma'aikata wurin duka Allah ya kiyaye ku Allah ya kai mu sabon shekaru da yawa nagode alhamdulillah
ya cika ga maluma mata irin tafsiri haka a duniya kina gani za su taimaka
suna taimakawa sosai wallahi da ana bari kowani kamar mace duka su samu
suke da ilimi
aha da suke da ilimi su ita voice out domin sun gashi sa ya kamata a ba mata da ya kamata a ba mu kamar a da ba mu dama mu ma mu yi wallahi
sunana Ramatu mamma Ahisani na da rahama mai kayan kamshi kamar yadda zamu tarbiyyatar da yaran mu na biyu akan yanda uwa da zai zama da
uwarshi
tarbiyya kamar tsakanin sarakuwa in ka girmama mahaifiyanka dole ne mataka ta girmama mahaifiyanka amma yau zongonin mu abin da ke faruwa ne sai mata in mata suka zo gidan aure sai ga suna raina iyayensu in ka girmama mahaifiyarka dole ne
matanka
ta girmama mahaifiyarka tarbiyyatar da yaran mu yanda za su girmama mu har su tashi wai duk namiji yake ga bai girmama mahaifiyan shi to bayan da za ya girmama matan shi
sunana Sayyida kamar marayu mu duba su inda ko aka baka maraya kai ka duba shi da kyau da uwayenka ka kula da su da maluma ba su da yawa muna roƙon Allah Allah ya sa mu samu dewa mata din suna wazi yana da kyau mun samu amfani sosai
da wannan shirin zamu shiga madafa inda muke kawo muku girke-girke mu wato kwalama
lokacin Hajiya barkan mu da Ramadana
barka ka dai Hajiya Hawa Allah ya maimaita mana Allah ya sa mu dace da wannan wata
amin summa amin
sai mu ce kamar yanda kika doko kika ce kwalama wata ne na kwalama domin mutum yana azumi sai kiga mai shi yana muradin wasu ababa daban-daban ya ci amma she mu kula irin abin da zamu cika ya ja mana cuta a cikin rayuwarmu abincin mu na gargajiya da muke sha yawanci akwai koko daban-daban da ake akwai kokon maiwa akwai kokon dawa akwai kokon gero akwai kokon acha da ake yi akwai kokon
masara
sannan akwai gasunan dai daban-daban koko da ake yi to she mu duba kamar shi kokon maiwa ko na dawa ko na gero uwar gida idan je kin samu geronki ko da kwano daya ne kika so ki kokari ki baka ci wasu kuma ba su baka cewa suna jikawa ne haka to da zaran da je a nika lokacin ake regewa saboda ana samun sakuwa a ciki amma in kin baka ce da farko kika cire dattin ciki kika cire sakuwan kika yadi kika sa cikin ruwa kashe gari in za je nika miki ki sake regewa domin sakuwa na ciki saboda inda ake aikin wani lokacin ana samun sakuwa cikin gero ko dawa duka ana samu shi sa lokacin da kika rege lokacin da kike ga dattin da ke ciki to she ki dan sani ki samu citanki ki samu kanan farinki ki samu barkononki to kin ba dai wasu wai kaka sa da yawa saboda yana sa daci amma kin yake sa dan kin banki tunda kwano daya ne koda kwaya biyu kanan fari dai iya adadi kai kuma yayyawa saboda ciwon ciki zafi da citta da shi barkono kadan sai ki kai a markada miki to idan an je an markada miki aka dawo wasu suna markadin da ruwa wasu kuma mu ka san mu gane nan ana iyayi shigari ne to idan an kawo sai ki sa ruwa ki dama shi idan kin dama kina da abin tatanki wasu na amfani da farin dan kwali sun riga sun yi shi wani na yin shi kaman buhu wani kuma ana daurewa cikin jikin kwano an daure sai a diba shi wannan
wanda kika dama
wanda kika dama da ruwan kina zubawa kai kina tacewa kina zubawa kina tacewa kina matsewa shi kiga kullun shi ya koma cikin shi abin da kika daurin a cikin kike tacewa to shi da wannan aiki gaskiya yana cin ruwa sosai tata to idan kika tace sai ki aji to kin ga kika ajiye can kin ga ruwa ya zo bisa she ki yade wannan ruwan ki zuba kina yadewa har adadin wanda kike so she ki samu dan wurin da zaki saya shi ki aji to kaman misalin baki da fridge ko wani abu in kin sa cikin bokatin ki ne mai kyau haka kaman fari kin rufe to ko yaushe ya kamata kullun kina sake masa ruwan kada wani lokacin ya bata sai kiga fuskan kullun ya canza yayi wani iri ba sha'awa wasu suna saban shi kwana biyu har yayi koriya fuskan kinga bai dace ba to idan zaki koko
to ya kamata a same shi da haske
haske in zaki koko shi sai ki dora ruwan zafi a wuta ki dora ruwa a wuta cikin tukunya to wasu suna diban ruwan sami dake kan kullun sai su dan talfa cikin ruwan da suka dora a wuta
ruwan zafi
wasu kuma ba haka suke a lokacin da zasu dama kullun suke dan diba ruwan samin suke hadawa da shi sai su to sheki dibi da iya adadin da kike son kokon da zaki in kin diba in cikin kwano ne sheki dan diba kadan ki ajiye shi gefe dayan sai ki dama shi in kika dama dayan kuma kin yake dan yi shi ruwa ruwa kadan da yake aji to ruwan ya tafasa ruwan da kika dora a wutan sheki dibo ki na zubawa cikin shi kullun kina motsawa kina zubawa kina motsawa har kiga kaurin yanda kike so kada ki bari yayi kauri da yawa
kuma yayi
ruwa da yawa to idan kika yi haka can sai ki dibo shi danyen sheki zuba kai shi ma ki dama sheki ga kokon ki yayi dadi yayi ban sha'awa wasu kuma suna yin shi gaba daya ne ba su sa danya
a to idan kin yi kullun ki zake ki rage kullun ki aje wani gefe ko ba haka ba sai bayan kin zuba ruwan zafin cikin wannan kullun
haka nan ne
kika dama kika sheki da ko wannan kullun gefe ki kuma zuba kai bari yayi dadi
she yayi bari yayi dadi wasu kuma ba su son ruwan tsamin ba su son tsamin kin gane suna iya su sun fi son tatan farko su sha shi shi ma kina sha sai kiga kaman wani madara ne haka kake sha amma ni kaman ni haka nafi son koko yana da dan tsami kadan kana sha shi ma yana da kyau kin ga kaman ruwan tsamin nan na koko wasu kuma suna iya su diba wannan ruwan su ajiye can su sha wasu suna sha sugar wasu ba su wai yana fidda fever a jikin mutum
shi ruwan yami
ruwan tsamin yana da kyau in kana sha shi ma yana taimakawa har shi ruwan tsamin nan kuma gudagudan yana taimaka mana a ban dakin mu wajen wanka wurin wankan ka na da zami ka zo ka zuba yana kore wani da ci da abubuwa shi ma yana da kyau shi sa kin ga idan kika samu wannan koko saboda shi geron ko dawa magani ne sosai ina ji an fi so ma masu irin diabetes da abubuwa suna amfani da shi wasu kuma na iya shi geron idan suka sai suna hadawa da masara aje a nika shi kuma a yi koko da shi shi sa yanda ake koko kenan
duka duka anan muka kawo karshen shirin mu na yau da gobe ni da na gabatar ni ce Tako Hawawu Abdulkarim Yanfaniya daga nan birnin Accra kasar Ghana nake cewa ku kasance da shirin yau da gobe daga muryar Amurka a koda yaushe
Masu sauraron mu, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma wakiliyar mu Hauwa Abdulkarim Yanfayaniya, da dukkanin baƙin namu na yau, da wadda ta daidaita mana sauti, wato Julie Lazarus, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.